birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da niyya da dalal sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masauraranmu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da baya ko makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku yi cewa ƴan majalisun dokoki na jam'iyyin adawa a jamhuriyar Niger sun kammala wani rangadin ƙasa da suka yi sai kuma mai shirin ciki da gaskiya da zamu kawo muku Ibrahim Alfa daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu raro kuke kira kuna ajiye mana amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran duniyar Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa zai mulhabi da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza cimma matsaya akan daukan ƙarin tsauraran matakai akan bakin haure Trump ya ce yana sha'awar ganin rufe ma'aikatan gwamnati idan an kasa samun daidaito Kira ga yuwar rufe harkokin gwamnati da Trump ya yi ta biyo bayan fafutuka da wakilan majalisa suka sha wurin tabbatar da ƙarin lokacin kashe kudaden gwamnati kwanaki biyu kafin shirin kashe kudaden gwamnati na wucin gadi ya zo ƙarshe a cikin daren gobe Alhamis an samu rufe harkokin gwamnati na tsawon kwanaki uku a cikin watan Janairu a karon farko tun bayan da hakan ya faru a shekarar 2013 wanda shi ma ya ta'allaka akan irin wannan batu na bakin haure a wata sanarwa ta biyo baya fadar White House ta ce za ta mara wa shirin gudanar da harkokin gwamnati na wucin gadi ya zuwa ranar 23 ga watan Maris domin ba wakilai ƙarin lokacin tattaunawa akan yarjejeniyar bakin hauren
akalla yan jarida guda biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya Talata a Juba babban birnin Sudan ta Kudu allakaɗa wata yan jarida kasashen yammaci duka ɗaruruwan mutanen da suka hada da matasa da mata da sarakunan kabilu wato sun yi Allah wade da shawarar da Amurka ta yanke a makon jiya na kayyade da kai makamai a Sudan ta Kudu majalisar sarakunan gargajiya ta Sudan ta Kudu ta ce ta shirye zanga-zangar wasu mutane kuma sun yi zanga-zangar kan manyan motoci suna zagayawa akan manyan titunan birnin Juba suna kira ga mutane su yi bore shirin gani da ido sun ce tarzomar ta faru ne a wajen ofishin majalisar dinkin duniya kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Juba akasarin su matasa ne waɗanda da alama sun huce haushinsu ne akan 'yan ƙasashen waje wata 'yar jarida ta sha duka wadda take ta bayyana sunanta ta faɗa wa shirin Sudan ta Kudu Focus cewa matasa da suka fusata ne suka riƙa maranta suka yi ƙoƙarin shaƙe ta har suka kai ta ga ƙasa ta gurje a hannunta da wuyanta da kuma fuskanta Gail Julius ɗan jarida ne a wani gidan rediyo na Bakita a Sudan ta Kudu shi ma ya sha duka ya ce mutanen sun fara zanga-zanga cikin lumana amma daga bisani ta rikide ta zama tashin hankali
ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta ratsa a gabar tekun Taiwan kuma ta kashe akalla mutane biyu ta kuma jikata sama da mutane 20 a cewar jami'ai wannan girgizar ƙasa da ta yi ƙarfin maki 6.4 ta faru ne da ƙarfe 3 na rana agogon ƙasar kimanin kilomita 20 daga gabar tekun gabashin ƙasar Hawan farko na ginin Marshall Hotel a birnin Holland ya birme lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani ma'aikaci mutum guda kuma ya mutu ne a cikin wata gida a cewar ma'aikatan kwana-kwana da masu aikin ceto masu aikin ceton sun yi amfani da tsani da igiyoyi da kuma injin daga manyan kaya domin ceto mutane da gidajensu suka goce akan tubalinsu Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa wani asibiti na cikin gine-ginen gidaje da suka lalace.
Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ta tafkawa a ciki da kewayen Jakarta babban birnin Indonesia na 'yan kwanaki ya sa ruwan kogi cika da batsewa lamarin da ya kai ga kurarowar laka kuma ya kori dubban mutane daga gidajensu. Gwamnan Jakarta Anies Baswedan ya faɗa manema labarai jiya Talata cewa an kwashe dubban mazauna yankin saboda ambaliyar ruwan. Ya ƙara da cewa ko da yake ruwan kogin ya batse ne saboda sako ruwan ajiyar ruwa da aka yi. Ruwan saman ya kuma yi sanadin kurarowar taɓo a wuraren da aka kafa tauraron ɗan Adam a birnin Jakarta. Wani gidan talabijin ƙasar mai suna TV1 ya ce akalla mutane biyar ne gocewar lakar ta kashe a birnin Bogo da yake wajen babban birnin ƙasar. A halin da ake ciki kuma hukumomi na ƙoƙarin kwashe mutane a wuraren da ambaliyar ruwan ke musu barazana.
A majalisar dattawan Amurka a jiya Talata sun yi wa wasu jami'an gwamnatin Trump tambayoyi sosai akan yakin Afghanistan. Suna masu faɗin dabarun fadar White House ba ta da tabbas kada kuma bai bada wani sakamako ba. Kalaman da aka yi a zaman kwamitin hulɗan ƙasashen waje na majalisar dattawan Amurka na nuni da ƙarin takaici da majalisun na Amurka suke ciki a kan yaƙi wanda Amurka ke jagoranta da yake shiga shekara na cikin 17. A cikin watan Nuwamba da ya gabata ne wani kwamandan Amurka a Afghanistan General John Nicholson ya tabbatar da cewa ana samun cigewa a wannan yaƙin. Tun lokacin ne kuma ake samun yawan kai hare-haren ta'addanci a babban birnin ƙasar Kabul. Yanzu haka 'yan Taliban ke riƙe da kusan rabin ƙasar a cewar kiyasin Amurka. Duk da irin kuma baya da ake samu muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya ce wanda shine yake kula da sabbin dabarun fadar White House ya ce akwai nasara a wannan yakin, amma duk da haka 'yan majalisan daga dukkan jam'iyyun ƙasar sun bayyana shakkunsu akan haka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, 'yan majalisun dokoki na gamayyar jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun kammala wani rangadin ƙasa da suka yi domin faɗakarwa kuma jan hankalin 'yan ƙasa kan zaɓe mai zuwa. Ga Haruna Wambako da ƙarin bayani.
Da garin birnin Kwanne ne 'yan majalisun dokoki na tutar jam'iyyun adawa da suka hada da na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Hamma Amadu da jam'iyyar Hankuri wadda da sunanta ne tsohon shugaban ƙasa mai adawa yanzu haka cewa da Alhaji Muhammad Usman yake kasancewa a majalisar dokoki ta ƙasa suka kammala zagayen su na ƙasa. Menene dalilan hituwa zagayen ƙasar da 'yan adawar suka yi? Ita ce tambayar da na yima shugaban wannan tahiyar cewa da Honorable Sumana Sanda na hannun damar Hamma Amadu Madugo 'yan adawa.
A huskan kundin zabe mu duka mun ga da masu iko su ne sakankaninsu sun kirkiro kaman wannan kundi kaman sun yi ne abinda an ce gobe za a zabe cikin ƙasa ga babu wanda yana iya samu in ba su ba. Alhali ko wannan cikin demokrasiya mutane ba su yarda da shi dan shi ne mun nuna ma al'umma da mu tare da wannan kungiya da muke FRDDR ba za mu yarda na a ƙasar Niger ayi abin da ba ka bisa kan ka'ida ne ayi abin da ba kan bisa kan gaskiya ne.
A nasa bangaren Honorable Lawali Ibrahim na jam'iyyar Hankuri ya tabo maganar kasafin kuɗin ƙasa na shekara 2018 wanda 'yan adawar suka ce yana daga cikin dalilan wannan hituwar tasu.
Nan da wata hudu zuwa uku ana ta ce ku je cikin ƙasar nan na tsadar rayuwa za a ƙara ma 'ya'yan Niger kuma daidai lokacin da suke cikin wani wuyacin hali. Kuduri inda za su dan matsalar kafin wani bai sani ba ya nemi kundi na kasayin kuɗin ba ne karanta ya kai kuduri 110 abu wanda duk inda talaka ne sai ya ɗan tsaku da shi. Kun dai gani yau in kana da jigabiyar ita ce cikin ajiyar da za ka aika ma ɗanka ko matarka sai ka nemi in dai sai dai a rike cikin jigabiyar in dai buƙatar jigabiyar ce za ta biya sai ka nemi cikin kuɗi. An ƙara kuɗin anguwa ga kuɗin DVA ga kuɗin tambar kuɗin motarka an ƙara kuɗin ruwa da kuta kowa da ya shi.
sai dai a bangaren jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki cewa ake yi an adawar su ci gaba da zagayen kasar in suna so kamar yanda Abdulkarim Hamani ya yi mana karin bayani a lokacin da muka tantamna da shi.
Na farko wannan baya ba mu tsoro saboda ba yau muka saba ganin shi ba. Mu ɗan kokowa ne. Kowa ya san jam'iyyar PNDS tarayya ya san OGT. Wannan baya ba mu fargaba ko tsoro. Ba ma jin tsoro game da wannan abun nasu. Idan suna so su ci gaba da zagayawa mu a shirye muke muna jiran lokaci ya kai.
A dai gidan samari da ƴan mata kwando ne ko MGC ta garin birnin Kwanni ɗan adawar suka gudanar da taron gangamin su wanda ke kasancewa na kammala zagayen da suka yi a cikin kasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Sargen mole uban gala de ma
zagi ba ya gaba baba sargen mole uban gala de
Tun madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan Washington DC wanda yanzu haka hukum muke cewa karfe 2:13 na dare ga shirin mana gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Disamba na shekarar da ta shige kimanin wata 1 da rabi da ya shige kenan, jami'an tsaro na hukumar DSS a Kano sun shiga cikin wata unguwa mai suna Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo suka harbe wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa Mai Kaji wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewar kuskure ne. Har sun kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa akan lalle su ɗauki wannan mutumin zuwa asibiti inda daga bisani ya rasu. A bayan mutuwarsa sun tafi da gawar ofishinsu tare da wasu ‘ya’yan marigayin guda biyu, Abubakar da Shamsuddin. Daga baya sun tura Shamsu ya koma gida, to amma suka rike Abubakar tare da gawar bisa hujjar cewa sai dai iyalansa su sanya hannu akan takardar cewar ba za su tada maganar kisan a nan gaba ba, musamman ma ba za su faɗa ma ‘yan jarida abin da ya faru ba. Sun kuma rike Abubakar suka ce suna zargin cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Daya daga cikin waɗanda suka bi kadin wannan magana shine Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda kuma ba bako bane a cikin wannan fili na cike da gaskiya. Za mu ji ta bakin matar marigayi da ‘ya’yansa da makwabtansa, to amma bari mu azahar sashin wannan al’amari a tattaunawa da shi Abubakar Haruna Galadanci.
Al’amarin ya faru ne a ranar Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata kenan, ta shekarar 2017, wanda kamar yadda bayanai suka isa cewa a daren wannan rana kimar gayi wato Malam Muhammad Ibrahim Kaji daga dare kimanin misalin karfe 12 na dare yana kwanta a gida to da yake yana da yara samari haka to a daidai na lokaci sai ya taso haka da jinya ne ko shagon da suke kwance na jikin gidan da nufin ya tabbatar cewa ya'yan nasa da sun dawo saboda wasu dai sukan yaran suna yin dare haka a waje ba su shigo gida ba to Allah da ikon sa a lokacin su waɗannan mutane sun shigo unguwar watakila ko wani aiki suka zo yi
su waɗannan mutane na zuwa Bakar kace su waɗannan mutane idan kace su waɗannan mutane su wa kake nufi
kamar dai daga baya bayanai sun tabbatar da cewa ma'aikata ne jami'an tsaro na farin kaya wato SSF kenan da ke nan Kano a daidai wannan lokacin kimanin karfe 2:00 na dare sai shigo wannan tsohuwar daidai da lokacin da shi marigayin ya fito daga gida da tocilan a hannunsa yana haskawa wato wannan shagon da 'ya'yansa suke kwance to Allah da ikonsa a wannan lokacin da yake abu ne a cikin duhu sai sun shigo aikin su dai suka shigo yi wani abu daban wanda wanda zai iya sanin da suka shigo yi kuma kuma ya fito to hasken tutulin din da suka hango a cikin su dai wani sai harbi harbin da zai yi sai ku ya same shi a gurin yayin da ya fadi to hakan sai fara ihu a kawo masa dauki a kawo masa dauki ƴaƴan nasa da suke cikin shagon suka fito da sauri a zaton su ma sun zata a lokacin barayi ne suka zo unguwar to da suka bi zai suka yi shi baban nasa a cikin gini haka yana cewa sun harbe ni mutuwa zan yi kuka yana asibiti kamar yadda iyalanka suka yi mana bayani don haka a lokacin sai suka biyo na su waɗancan wasu suke cewa ya faru da shi kun yi kun harbi babanmu a daidai wannan lokacin hayaniya ta ɓarke makota waɗanda ba su bacci ba duk suka leƙo bai cire da domin su ji me ya faru don haka a lokacin matarsa ita ma ta fito a lokacin ma dai ko mai ba ya yi gaskiya kamar yadda suke mana bayani don haka suna ƙoƙarin da suka ga wato harbin da ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu ya yi ya ma shi wannan mutum ma yana neman mutuwa ma a wajen don haka su suke zo kamar yadda ita matar ta fito mana bayani su suke ƙoƙarin su ja mota su tafi ma ganin haka sai ta je take cewa ya za a yi ku zo kun harban min miji kuma za ku je a ku tafi to a lokacin tsaye daga cikin su wanda babban su ne ma kamar yadda take faɗa mana sai ke cewa uwar gida ke hankali kuskuren aiki ne wanda a cikin maganganun ta ma duk za ka ji abin da kake cewa sai suka ce to a cikin 'ya'yan nafa suka kamo shi suka ɗora shi a cikin motar su suka tafi a daren kenan suka tafi asibitin Malam Aminu da ke nan Kano to wayewar gari lokacin dan sun bar wasu ma'aikatan a gurin su kuma wasu sun tafi to a cikin 'ya'yan shi marigayin da shi Shamsu da kuma wani Abubakar a lokacin da su suka bari a asibitin don haka da gari ya waye likitoci suka zo su kuma nan ma'aikatan ɗaya daga cikin su sai zai ke gaya ma'aikatan cewa wato likitocin kenan cewa mutumin nan fa Allah ya masa rasuwa don haka daga nan sai suka ɗaibe su sai suka tafi headquarters da ke sirri jirgi
suka ɗaibe su wa
da shi gawar mamacin da 'ya'yan nasa guda biyu Shamsu da kuma Abubakar kenan suka tafi headquarters da suka je dai suka ajiye su a wani gu haka suka je gama dai bayanan da za su yi a wajen aka aika suka kira wani unguwar can unguwar gayawa din kenan da ke karamar hukumar ungogo a nan Kano saboda shi ɗaya daga cikin 'ya'yan wato Shamsu ya mana bayanin cewa suna gurin kan gaci ne unguwar da mai unguwa da dagaci sun zo nan headquarters SSS don haka daga baya dai sai suka shi Shamsu sai suka ce zai yi wanke jikinsa a take kuma dai canza kayan jikinsa sai ce a shi saboda duk jini ya bata jiki sai suka ce masa ya canza kayan jikinsa ma sai ce a shi kawai zai wanke jikinsa a haka zai taho sai suka dauko naira 1000 suka ba shi cewa ya hau babur din a daidaita sahu ya dawo gida sai ce to ai shi yana da kuɗi ma to da yake su suji suka tafi da shi da dan uwan nasa wato shi Abubakar din shi kadai ne Shamsu suka bari ya taho shi Abubakar din suka rike shi a nan yake cewa ina dan uwana wani suke cewa ai ka je kai kawai shi zai taho daga baya ya taho gida sai bayan kwana biyu kwana biyu kwana uku ana ta magana shi wancan dan uwa naki a wato shi Abubakar Kidan ya aka yi ne da min rike shi Allah kam bayani tun da sun samu ne uwa na gargayawa din da dagaci na shi yankin gargayawa din suka yi masa bayani tun da dama tuntun ya riga ya san abin da ya faru yake cewa to zai kokari da yin ya faru shi wancan yaro wato Abubakar din da kullashi ya taho ba dan haka lokacin da daga baya su a cewar iyalan mamacin suke cewa ai su jami'an tsaron sun ce musu shi wannan dan uwa na wato Abubakar suna zargin sa da cewar wai dan kungiyar Boko Haram ne to dan haka dai a lokacin ake tafiyarwa rana a take kama da gawar shi mahaifin da su ba su damar sun dauki gawar ba wanda lokacin da suka ji magana za ta karbi gawar sai suke cewa su ai idan har sun yarda za su dauki gawar to sai sun sa hannu a takarda cewar wannan abu da ya riga ya faru ya riga ya wuce ba za su ƙara daga magana ba ba kuma za su kai magana ga NDDD ko kuma dai ba za su je su ƙara daga magana ba
wato dai na fahimce ka an ce gawar shi mamacin ma ba za a ba su ba sai idan sun sanya hannu kan takarda cewa ba za su kai ƙara kotu ba ba za su saki tada maganan ba kuma ba za su tuntubi yan jarida akan wannan batu ba
gaskiya ne bayanin da suka yi mana kenan to a lokacin sai suka nuna ba su amince ba suka dawo gida to alhamdulillah gaskiya a nan Kano dai da kama daga injiri da layoyi da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin al'amarin sosai kuma an yi ta maganar abin a rediyo yadda ya kamata gaskiya da kila hakan ne da suka ji wannan pressure ta yawa daga baya sai suka neme su cewar zo su karɓi gawar duk da haka dai da sharaɗin cewar ba za su bari wai a ɗauki hoton gawar ko kuma dai a ƙara daga magana ba irin dai wancan condition da suka ba su a baya alamma dai suka nuna rashin amincewa da haka da ran da abin ya faru kwana 23 tsakani sai wato ainihin kantoma na ƙaramar hukumar ungwa da shi ne unguwa ta na wato gargayawa ɗin da dagaci da hakimi suka ji da ɗan majalisar jiha na ungwa suka je gidan shi iyalan marigayin suka kai musu kuɗi dai haka kuma a lokacin suke musu bayani cewar su yi haƙuri da cewar wanda dai da Allah ya riga shi wannan mahaifi na su Allah ya riga ya kawo sunan sa ya rufe dan haka su yi haƙuri su daure su je su karɓi gawar ta su a zo a yi masa sutura
a cikin watan Janairu da ya shige an bayar da gawar marigayi Muhammad Inuwa Gayawa mai kaji aka kuma yi jana'izarsa to amma kamar yadda kuka ji wannan magana ba ta wuce ba a shiri na gaba za mu fara jin ta bakin iyalan mamacin da kuma makwabtansa a kasance lafiya
to madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru
fara sharhin jaridun namu ne da jaridan du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru alhakin rahoto mana cewar maharan Boko Haram sun cillawa wata makarantar firamare wuta inda ɗalibai su gudanar da karatunsu a ƙauyen Cebe-Cebe da ke ƙaramar hukumar Yaguwa a jihar Arewa mai nisa ajujuwa guda biyu ne suka ƙone kurmus ɗalibai guda biyu kuma gobarar ta laƙume su har yanzu dai a cikin jaridar ta mana tsekuci ne kan yanda ake samun cin hanci da karɓar rashawa akan hanyar Duwala zuwa babban birnin ƙasar jamhuriyar Chad Injamaina wanda girgirdin jami'an tsaro har guda 120 ne akan hanyar anda 'yan sanda suke karɓar na goro jaridan Refresh kuma ita ma ta shaida mana cewar ministan shari'a na ƙasar jamhuriyar Kamaru Laurent Esso ya kaddamar da babban alkali a kotun masu aikata manyan laifuka na ƙasar TCS Emmanuel Jere shine zai jagoranci kotun na tsawon shekaru 5 ministan yace yana da ƙwarin gwiwa cewar sabon alƙalin zai gudanar da aikin sa bilhaki da gaskiya jaridan The Guardian kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta labarta mana cewar an kashe fararen hula guda biyar a birnin Baminda musamman ma a unguwar Belo da kuma Bafu, amma ana kyautata san cewar jami'an tsaro ne suka bindige su har lahira. Jaridan The Media kuma tambaya ta yi kan cewar ko shugabannin ƴan awarin kasar Kamaru waɗanda ƙasar Najeriya ta mika wa ƙasar su 47 ko suna nan da rai kuwa, ayat tambaya. Jaridan Le Sentier kuma tsokaci ta yi kan waɗansu jita-jita da yake yaduwa a yanar gizo-gizo musamman shafukan sada zumunta, anda ake ayyana cewar shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya kwanta dama, amma jaridan ta ce shugaban yana nan cikin koshin lafiya. Ko da shekaru 14 da suka gabata ma an dinga yada irin waɗannan jita-jitan na yin kagen cewar shugaban ƙasar ya rasu. Jaridan Le Zanet kuma ta ce kotun TCS na masu hukunta masu manyan laifuka ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta fara hararan sunayen waɗansu ministocin ƙasar guda biyar, kuma ana yi musu ganin cewa su na hannun daman shugaba biya ne. Jaridan Le Message ita ma ta nuna mana cewar al'umman ƙasar Jamhuriyar Kamaru nan da shekara 2030 yawansu zai kai kimanin miliyan 34. Jaridan Le Jour kuma hango mana ta yi cewar hukumar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka CAF tana ci gaba da matsawa ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta yi kokari ta zage dantse domin ta gyara filayen ƙwallon ƙafa da asibitoci da otel-otel, kasancewa tana neman ta hada gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a shekara 2019. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Anadot, anda ita ma cewa ta yi shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad yana takurawa ƙasar Jamhuriyar Kamaru kamar dai akwai lauje cikin nadi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu wara kuke kira kuke ajiye mana ta email.
Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta shehu mai daga asali zama da Alhaji Hausa ya sannan da saƙona ga al'ummar duniya gaba ɗaya dangane da ainihin wulakanta 'yan jarida da ake yi da Afirka da lafiyar Turai. Turai babbar tambaya ta a nan shi ne 'yan jarida suka haɗu kansu suka je yajin aiki na sati guda aka za a ganin rediyo tamkar gawa saboda ba shi da wani amfani saboda ba shi ɗumi da kansu.
Assalamu alaikum, mai magana malam mai zanen hula gwanin ya inca da yan wani Najeriya dangane da matsalar man fetur. Mu dage da addu'a, Allah ka mana saukinta, Allah ka mana karhinta don dukkan wata matsala a rayuwa. Indai za ka gaya wa Allah, Allah ya san, dai Allah ya so din, don dai Allah ba masa dole zai yaye maka. Amma in ka samu kanka wata matsala ce zargin wani ne yake ran wani ba yaye ma zai ba.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Zalanga Makwalla Ɗija Jigawar Najeriya. To ne ra'ayina akan wasiƙun da Babangida da Obasanjo suke rubutawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wallahi babu wani abu illa irin rashin hukunta masu laifi a ƙasar nan, shi ne kawo don za ka gagarumin masu laifi an kama su daga ƙarshe su sun dawo. Kuma har yanzu mutu ƙunji an yi tsoron mutum ɗaya hukunci mai laifi ba.
Kwamarar Bishir Dauda Sabo unguwa ta suna babban magatakar da ƙungiyar murya 30. Ina tambaya ga tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida cewa ina kuɗin raren man fetur da aka samu ta dala biliyan 12 lokacin yakin gab da aka yi a Iraq da Iraq ɗaya kenan. Na biyu kuma me ya faru lokacin da aka rikicin zangon Kata wanda har aka kama zamani lokacin kuma aka yanke mai hukunci kuma an hukunta shi abubuwa da yawa da suka faru.
To madalla a ci gaba da aiko mana sakonni, mu kuma za mu ci gaba da bayyana su. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa zai yi marhabi da sabon mataki na rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar suka gaza cimma matsaya a kan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai a kan bakin haure. Trump ya ce yana sha'awar ganin rufe ma'aikatan gwamnati idan aka ƙasa samun ɗaiɗaiku. Aƙalla 'yan jarida guda biyu da masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya Talata a Juba babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu. An lankaɗa wa wata 'yar jarida na ƙasashen yammaci ɗan karankashi. daruruwan mutane da suka hada da matasa da mata da sarakunan kabilu suka yi Allah wadai da shawara da Amurka ta yanke a makon jiya na kayyade da shigowa da makamai a Sudan ta Kudu.
To madalla a gaishe ka masu raro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu makiyarin da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.